kan wasiya ce ko ba wasiya ba wasiya ce dan sahabbai ne suka ce fa ausina wasiyar da yake musu kenan daga cikin wasiyar yace wanda ya tsawon rai zai ga rigingimu masu yawa duk rigingimun nan da ake yi kar ku sake ku shiga kar ku saka baki in kun shiga ku fita in an so shigar da kai kaki amma ka kace abin da yazo cikin qur'ani da sunna kawai shi zaka yi aiki da shi shikenan sai ka zauna lafiya to amma shedanin mutane da aljanu fa ba za su baka lafiya ba wannan sunnar da ka rike sai ka rike ta da gaske kana rike ta kace baka ba sauran rigima sai zo a ce to wani kudin shago da ka biya na shekara daya yanzu kai wata uku eh to ga kudin wata tara ka tashi saboda ka ce ba za ka ci gaba da rikicin ba aure da kake nema to ba za a baka ba an gane munafiki ne dan me dan ba za ka yi rikici ba na fata an gane fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alayha bin nawajid sai annabi ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umuri ina gargadinku kar ku kirkiro al'amura fa inna kullu bid'atin dalala domin dukkan bid'a to bata ce ina ma'anar wannan rigingimin da ka samu to kai kuma kaka kirkiro naka kungiyoyin da ka samu suna kacaniya to kai kuma kaka kirkiro taka amma kuma ka rike sunna wannan yana nuna mana mutum zai iya rike sunna ba tare da ya shiga rigima ba kenan ko ko ba zai yi ba wannan yana nuna mana zaka iya rike sunna ba tare da ka koma cikin masu rigingimin ka haɗu da su ba ina fatar mun gane jama'a wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi kuma Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce jama'a kun ji mafita ta daya ko dama nace mafita guda nawa na gano mana guda uku mafitar farko ita ce in rikici ya rikici to koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mafita ta uku mafita ta biyu ita ma tana cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da isnadi sahihi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Hudhaifatu ibn al-Yaman Allah ya kara mishi yarda Hudhaifatu yace kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an al-khair yace sahabbai in suka zo gaba ɗayan tambayar su game da alheri ce yaya za a yi alwala yaya matata za ta yi wankan haila yaya zan fitar da zakafi da kai ina haƙƙin makwabcina a kaina tambayoyin alkhairi sahabbai suke yi wa kuntu as'aluhu an sharri amma ni kullun sharri nake tambaya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kwanta karasu idan fitina ta barke a cikin al'ummarka yaya zan yi ya manzon Allah idan aka kashe khalifan musulmi in zara takobi ko kuwa me ya kamata ya kullun shi yana tambaya ne game da bala'i game da sharri baya tambaya alheri to dan kakka ce fitinan ne ne sai marmaza yace makhafata an yudrikani ina yin haka ne ba dan kwakulo sharri ba sai dan tsoran kada sharri ya riske ni kamar yadda mawaki yace alimtu sharra la li sharri walakin litawqihi ina koyan sharri ne ba dan in sharri ba sai dai dan in guje shi domin wa man lam ya'rif sharra min alkhair yaqa fihi wanda duk baya iya bambance sharri daga alheri zai fada cikin sharri bai sani ba jama'a mun gane kun ji dalilin da yasa yake tambayar to yanzu wannan maganar da sahabin nan yayi wata shimfida ce saboda zai yi wa annabi tambayoyi ne duk tambayoyin game da sharri ne to dan kaka zarge shi ka ji dalilin shi فقلت يا رسول الله سينا تي يا منزل الله إنا كنا في جاهلية وشر من تبكى سنشوى لوكة ماغوزنشي أكما لوكة شر جماعة شر ياغم تترى ماغوزنشي كين لوكة جاهلية إنما أنا لوكة جاهلية كافنزو منزل الله صلى الله عليه وسلم عزو لوكة ماغوزنشي أكي بيه تي من تبكى سامن كما أنا لوكة تو جاهلية تنا تلوكي ده شر أكوي كافرج أكوي شركة akwai munafinci akwai zina da shan giya da cin haramun duk wata barna da kasan ana yi to ta tattaru ta kare kat a lokacin jahiliya yace to mun taba samun kanmu a wannan sharrin faja'ana Allahu bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alkhair shine musulunci fa hal ba'da hadha alkhair min sharrin bayan wannan alherin da muke ciki na musulunci yanzu dai muna zaune lafiya, ba jahiliya ba sharri, alheri ne musulunci ake. Ko wani sharri zai zo bayan wannan alherin? Kala na'am, manzo Allah yace kware da gaske sharri zai biyo bayan wannan alherin. Fa qultu, sai nace fa hal ba'da zalika sharr min khairin, to bayan wannan sharrin da zai biyo baya ko wani alherin zai zo? Kala na'am, annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh, wani alherin zai biyo bayan wannan sharrin. Wa fihi dakhnun, sai dai kuma akwai rigingimu a cikin wannan alherin da zai biyo baya. Domin ka'ida ita ce, hadisin Tirmidhi yace kullun gari ya waye, fitinar da ta faru a jiya to wadda ta faru a yau sai ta fita. Ku ji jama'a, suna cikin jahiliya, jahiliya sharri ce, sai alheri yazo shine musulunci. Sai yace ko wani sharri zai zo? Sai annabi yace eh, bayan wannan sharrin ko alheri zai biyo baya? Annabi yace eh, alheri zai biyo baya, amma alherin yana dauke da fitintunu da rigingimu. Sai ya siffanta shi da dakhalun, kamar hayaki ne na danyen kara. Danyen kara ya fitine ka da hayaki, kuma hayakin ba zai kare ba don baci yake ba. Irin fitinar da za ta biyo bayan wannan alherin kenan. Ina ma'anar irin wannan fitina? Qala qultu wa ma dakhaluhu, wannan alherin da zai biyo bayan sharrin da zai biyo bayan musulunci, wata fitina ce ke cikin shi? Qala, sai yace qaumun, za a samu wasu mutane, yastannuna bighairi sunnati, suna cewa suna bin sunna amma ba sunna ta suke bi ba. Jama'a, ashe kun ga in kake kana bin sunna, to sai an gano wannan sunna da kake bi daga manzon Allah ce eh, kuma kana yin ta yadda manzon Allah ya yi ta? Na'am, misali fuqaha umma la Allah ya gafarta musu suka ce, na daga cikin bid'a makaruhiya, hasali ma suka ce kwaikwayon Yahudawa yi wa daka ciya ranar bakwai, haka malikiya suka ce. Wannan maganar da suka faɗi, sai al-Imam al-Baihaqi ya zan yana da hadisi kyakkyawa daga Fatimatu Zahra cewa annabi ya yi wa jikokin shi Al-Hasan da Husaini kaciya ranar bakwai. To sai a ce yanzu waccan magana da suka faɗi kokarin bin sunna ne a kauce wa Yahudawa, amma kuma kun ga sun bi sunna ba da sunnar annabi ba. Ku kun fahimci maganar? Yin kaciya a ranar bakwai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama, ga ta cikin hadisi. Karanta Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi mujalladin farko, in baka da shi karanta Littafin Minhajul Muslim na al-Allama al-Jazairi, in baka da shi karanta Littafin Tuhfatul Mawdud na Ibn al-Qayyim, in baka da shi karanta Nailul Awtar na al-Allamatu Shawkani ko Fiqhus Sunna, dukkan su mujalladan farko. To jama'a, ya tabbata sunna annabi ce yi wa da namiji ko mace kaciya ranar bakwai, babu shakka akan haka. To sai suka ce yana daga cikin sunna kada a yi kaciyar rana bakwai, bid'a ce domin koyi da Yahudu ne. Kaga sai a ce samahahumullahu, Allah ya yafe su, sun yi kuskure. Wannan bin sunna ce amma ba da sunnar manzon Allah ba. Fuqaha malikiya suka sake cewa runguma hannu a kirji, bid'a ce makruhiya. Me yasa? Suka ce saboda in mutum ya haka a sallar farilla, ya dan samu ya jingina da hannun shi kenan. Kaga wannan bin sunna ce ba da sunnar manzon Allah ba, tukarin abin sunnar ce, amma sai aka kauce sunnar manzon Allah. Ashe ka'ida ita ce, magana da muka kawo daga farko ita ce, idan zaka bi sunnar sai ka bi a bisa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai. Yaya wa sunna ce? To yaya annabi ya yi ta? Yaya sahabbai suka yi ta? Yanzu misali, in mutum ya shigo masallaci jama'a, zai yi sallah raka'a biyu tahiyatul masjidi, to kai ka shigo, ni na shigo, wani ya shigo, wancan ta shigo, sai mu ce to a haɗu a yi jam'in tahiyatul masjidi. Sai a ce kun bi sunna amma kuma ba da yadda annabi ya bi ta ba, don tahiyatul masjidi bai zo cikin sunna a ne mata jam'i ba. Kaga ashe yanzu idan zaka bi sunnar sai ka bi ta a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da ita. Idan ba haka ba fa, sai zama kana da'awar kana bin sunna amma fa ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sai zama kana bin yankwananniyar sunna, sunnar da in ka je ranar alkiyama manzon Allah ba zai shaida ka ba. Allah bai san da kai a cikin waɗanda suka bi manzon shi ba. Ya jama'a, ashe wannan ya nuna ƙalubale ne akan mu musulmi dole ne mu san sunnar kuma mu san yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta. To annan ake raba gari tsakanin ahlus sunna waɗanda suke bin tafarkin salaf da waɗanda ke da'awar ahlus sunna ne masu bin manhajin khalaf. Dukkan ahlus sunna waɗanda suke bin manhajin salaf sun tafi akan cewa misalin zikiri za a yi shi gaskiya ne, amma yadda annabin ya zo da shi haka za a yi shi. Amma waɗanda ke da'awar su ahlus sunnati ne amma suna bin tafarkin ƴan mazan yau ɗan gurguzu, su kuma waɗannan za su yadda da zikirin, amma in suka zo sai su kawo tasu kaifiyar da kamiyya yadda suke so. Don haka a wurin ahlus sunna gaba ɗaya babu wani zikiri da ake ya wuce kafa ɗari, babu zikiri da ya wuce kafa ɗari. Amma baka je ka samu wani ya ce maka mu ma ahlus sunnati ne, idan kana so ka ci zaɓe to za ka yi ya laɗifu kafa 171, to wannan zunzurutun ɗan bid'a ne. Latif sunan Allah ne, yo me ye laifin me ye bid'a ga Latif? Babu, amma yadda aka aikatar da shi ne ya zama bid'a. Ka gane haka, baka ɗauki ɗan wake ka da yaji da mai ka soka a hancinka ka danna, zai kai cikinka insha Allahu ka daure. Zai kai cikinka ɗan wake da mai da yaji ka soka shi a hancinka kai ta danna shi zai shiga, amma za ka gane ka yi bid'a. Me bid'ar da kai wa ɗan wake a nan kaɗai baka shigar da shi ta hanyar da ya shiga ba ko? Don haka za ka wuni kana tari, kuma ba za ka sake soka ɗaya ba da zai bi bayan wannan, haka ne? Ashe ɗan wake cin shi ya kai ciki ba shi ne makasudi ba, sai an ci shi ta idda ya kamata a ci ko? Saboda haka Qur'ani da sunna ma sai an yi su yadda aka ce a yi. Don Allah ka ɗauki hulaka ka saka a ƙafa, ka ɗauko takalminka ka sa a ka, wandonka ka biyo da shi ta hula da riga ka biyo da su ta ƙasa. Za a je Idi ka taho ka gani in yaran muciya da kikaji ba maka tafi ba, ce ga wani ban shiga iska ta kaɗa. Ba haka ba ne? Haka ne. Amma mai kai kuskure kaifiyar kawai ka canza, hula tana nan, wando yana nan, ba abinda ka ƙara ba abinda ka rage, amma baka saka su yadda ake sawa ba ko? Duka aje wannan ma misalin yayi yawa, takalmin hagu ka rinka sa shi a dama, dama ka rinka sawa a hagu, har yaran angoku su gane ka a haka. Ashe jama'a, Qur'ani da sunna sai an yi su kamar yadda aka ce. Ka tada iqama, in ka tada iqama sai kai attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi, kai ruku'u kai sujuda, in ka tafi zaman tahiyya kuma sai ka karanta Fatiha. Me ka rage a sallah, me ka ƙara? Babu. Amma ka canza, ashe canzawa ma daga yadda shari'a ta ce menene? Bid'a ce. Saboda haka wannan yana daga sharhin da muke wa mutane na tafarkin da muka kama. Tafarkin da muka kama shine ba mu yadda da duk wani tsari da malaman ƙarshen zamani suka ɗauka ba, cewa su suna da ikon su iya kawo nasu zikirin, ko kuma zikirin da shari'a ta kawo su ce ga yadda za a yi shi ba tare da manzon Allah ne ya bayar ba. Kuma muna da magabata akan haka, ka ɗauki littafin Sunan Darimi na al-Imam Darimi a muqaddimar shi ka gani, kitabu sunna. Al-Imam Darimi ya ruwaito daga sahabi Abdullah dan Mas'udin ibn Mas'udin, Allah ya ƙara mishi yarda, ya ga wani ya tara jama'a halka halka a masallaci yana cewa sabbihullah 100 marra, sallu ala nabi 100 marra, ku yi tasbihi kafa 100, ku yi kaza kafa 100. Ma'ana muridi ne, muridai ne suka taru, wani muqaddimi yake raba musu tun a zamanin sahabbai da tabi'ai fa. Amma da Abdullah dan Mas'udin ya zo mai yace, ce kun yi bid'a, kun wuce wuri, kun zo da abin da sahabbai ba su zo da shi ba. Dan Allah, sahabbai ba su suka zo da salati ba? Sahabbai ba su suka zo da halala ba? Yo, amma me yake nufi ashe an yi ba yadda shari'a ta ce a yi ba? Wannan yasa muke taƙayyudi, muke cewa muna bin Al-Qur'ani da Sunna, amma a bisa fahimtar salafu, ba ma bi a bisa fahimtar khalaf. Daga cikin malaman da suka zo bayan tabi'ai, in ka ji mun yi hujja da wani, sai in ya zan yana bin wancan tafarkin, in ba haka ba bamu yadda da shi ba, sam ba abin da ya haɗa mu da shi. Fatar mun gane wannan shi ake nufi. Don haka muke wa musulmi sharhin wannan tafarkin su fahimci me ake nufi. shine kayyade bin alqur'ani da sunna a yadda annabin da sahabbai suka zo da shi. Wannan shine salafiyancin. Amma salafiyanci ba kungiya bace. Amma idan kungiya ce, dan Allah muna son duk wanda yace maka kungiya ce kace kawo shugabanta, ya ka dan malikin malaman ta, ya ka sarkin malamai. Sannan in an yi wa'azi an tashi, percentage nawa ake ba malamai na kungiyar, in kungiya ce? Suna zalunta ku ne, suna hana ku ku fahimci abin da yake daidai. Mutane ne suke daukan alqur'ani da hadisi suna wasa da su. Sai mutum ya dauki alqur'ani sai faɗi abin da yake so akai. Yanzu dan Allah ba ayatul kursi ba qur'ani bace? To cewa tana maganin shedan me laifi akan haka? Amma Abu Hurairah yace ba zai yadda ba, sai yaje mai annabi yace ashe bada ayar da bada falalatta duk an kayyade shi, ba wanda ya isa sai abin da shari'a tace. To duk ahlus sunna yana son ya zauna lafiya, ya fita daga bid'o'in yan dariku da yan shi'a. Wallahi sai yayi wa kanshi kaidi yace to zai bi alqur'ani da sunna a bisa manhajin salaf. Amma ya koma yana fada da manhajin salaf saboda yana jin haushin wani da suwanci, to zai samu kanshi a bala'i. Sai ya ga addinin su iri ɗaya ne da na yan dariƙa. Dariƙa ko tuni ta buga biyari, ko fante ka kaje baka samun ta, dan ta gama knock gaba ɗaya ba za ta tashi ba. Ba wanda zai yarda da tafarkin ka, ba wanda zai yarda da tafarkin ka. Saboda haka ku fahimci wannan da kyau jama'a. Yanzu gashi yace mutane za a same su suna bin sunna, amma fa ba irin sunna ta ba. Wa yahtaduna bighairi hadihi, kuma suna da'awar sun shiryu amma kuma ba da irin shiryata ba. Ta'arifu minhum wa tunkiru, zaka ga wani abin sun yi daidai, zaka ga wani abin sun yi shi mummuna. Me yasa? Saboda suna bin shiryar ba da shiryar manzon Allah ba. Mutum ya dauki Qur'ani ya karanta, Qur'ani ba daidai bane? Daidai ne, wannan ma'ruf ne. Amma da yazo fassara alqur'anin sai ya shigar da san zuciyar shi, wannan ba munkar bane? To haka zaka rinka gani tare da su. Ga tafsiri, ga karatun hadisi, ga karatun fiqhu, ga salati, ga zikiri, sai dai kuma ba a irin yadda Allah ya tsara ba. Saboda haka dukkan wani musulmi muna kiran shi kuma muna gayyatar shi ya lazimci wannan tafarki na manzon Allah, shine aiki da alqur'ani da hadisi a bisa yadda manzon Allah yace ayi, shikenan. In ka yarda da haka, ko ka kira kanka kai salafi ko baka kira kanka ba, wannan ya rage naka. Amma ma'anar dai tafarkin kenan, ko ba za mu gushe mu ne jama'a bayani ba, ba dan komai ba. Domin me? Domin saboda a hana mutane fahimtar gaskiya sai a ce su Albani sun kafa wata kungiya sunanta salaf. To dan Allah dan hodiyo dawowa duniya yazo ya shiga kungiyar, duk littafan dan hodiyo suna cike da kalmar salaf. Koko kai baka karanta littafin dan hodiyo ba, kuma ka zama malamin ahlus sunna. Dan hodiyo shekara 200 dawowa yazo ya shiga wannan kungiyar da kullum zai rinka cewa dole a lazimci hanyar salaf. Me risala ma me yace? Cewa yi wattiba'us salafi, yace a bi salaf. Me risala? Me risala ma dawowa ya shiga kungiyar? Amma hanya kenan da zaka zauna lafiya shine ka bi tafarkin salaf, kace Qur'ani da hadisi amma a bisa yadda salaf din suka yi. Wannan fa ba aqida kadai ba, ba ibada kadai ba, har rayuwarka. Don haka rayuwarka za ta zama irin yadda manzo Allah ya tafiyar da rayuwar shi. Misali, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara mishi yarda. Anas yace wata rana annabi na tafiya cikin Madina, sai ya gamu da wata mace tana tsuguna jikin kabari tana rusa kuka. Annabi yace mata ittaqillaha wasbiri, kaga wasiyar shi ko ina aka kai aka dawo. Ki ji tsoron Allah, ki yi hakuri. Danta ne ya mutu, Allah sarki tana kuka. To bata san manzon Allah ba. Yanzu dan Allah jama'a ba za a yi mamaki, kana musulmi, kana sallah, kana salati, baka san manzon Allah ba, kana Madina? Amma babu mamaki, saboda manzon Allah ba dan demokuraɗiyya bane. Balle a ce duk an mamanna hotunan shi a hijabi da baje, duk an mamanna a gilasan mota, manzon Allah ba dan demokuraɗiyya bane. Yau ai akwai abun mamaki a Madina ba a san manzon Allah ba, ko ma mamaki? Haka Anas yace, sai ta ce da shi ilaika anni, tafi ka bani wuri. Innaka lam tusabbi musibati, masifar da ta same ni dan ba ta same ka bane, tafi ka bani wuri. Sai Annabi ya tafi ya bata wuri. Mu tsaya mu yi tsokaci akan wannan hadisi. Yanzu dan Allah da ana manna hotunan manzon Allah kwana kwana,
ana enlargement ana sawa a jikin poster da manya-manyan bangaye ta isa ta ganin shi yanzu kaga ɗan Rufa'i ba za ka gane shi ba amma ka taba ganin shi a reality ne hoton shi yana ko ina yanzu kaga wannan falalin dalla dan takaran nan ba za ka gane shi ba za ka gane shi me yasa hoton shi ya cika ko ina ina muku misalin yadda za ku gane ni amma manzon Allah harkar ba haka bace ba dan demokradiya bane ba amanna hoton shi a ko ina sannan manzon Allah ya dauki rayuwa za sauki manzon Allah yayi yawo akan titin nan ya wuce nan shi kadai har ya ga wata talaka yace mata kiji tsoron Allah ta ce ilaika anni yo ina su sayyidina Ali ba su casa ta ba amma shi kadai yake tafiya ya dauki rayuwa cikin sauki yanzu dan Allah zaka iya kana malamin ahli sunna ka kama titin nan ka tafi har gangaren can ka je ka sami yaran can suna kafintanci ka ce ku yi mini kujera da Allah ba ruwanka ka shiga kasuwa ka yi tefa ne kai mu'amala da mutane ka rayu cikin mutane ka ji dadi amma ka zama malami sai a dauke ka a saka ka uwar daka yaushe zaka fito ka sake ganin duniya saboda ka zama malami karfi da yaji sai ka zama wali tun na dan yaro an kai mu ganin gida wai aka kai mu inda wani wali ba san cewa wannan yaron zai taso ya fitu da waliyan ƙarya nan wai wannan wali sai aka ce ka ganshi nace eh to a shekara so ɗaya yake fitowa wai sai miƙa kafar shi wai sai ruwa ya taba nace wai so ɗaya yake fitowa wai sai miƙa kafar shi wai ruwa ya taba wai sai ya koma ba ruwan shi da duniya to ba sai ya kashe kanshi ban ba ruwan shi da duniya wallahi duk wanda ya rabu da tafarkin manzon Allah sai ya bata manzon Allah dan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ne hatta zuhudu in baka irin na manzon Allah ba ka bata kace ba ruwanka da duniya to ka bata ba ruwanka da duniya manzon Allah abinda qur'ani yake cewa ya Allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya lahira ma ka ba mu kyakkyawa to ka ji sunna kenan amma in kace mu lahira muke so sai a je a hada ma wuta jahannama da aljanna dan haka kace a lahira ma kyakkyawa muke so a duniya ma kyakkyawa muke so manzon Allah yana yawo shi kadai a Madina manzon Allah yana shiga kasuwa ya cefa ne har abun ya zama abun gori ana ya sahabbai gori ana mali hadar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi wannan irin manzo ne wannan da gaske ne a ganshi yana cin abinci yo aidi ne yanzu malam Musa sahabi ya zauna ne yana cin gyada a yan bid'a sai su ce mun ga malamin ku yana cin gyada anan dan bid'a haka suke cewa mu ko malamin mu yana daka wai shi ba a taba ganin san da yake cin abinci ba yo ba ƙaryar banza bace bai sha nono ba duk anguwar ba tsohuwar da ta taba ganin ya sha nono sannan akwai shadda gidan shi ko babu akwai toilet a dakin shi ko babu to me yake yi ƙaryar banza kawai mutane suna son su boye mutane hakika ku yi wasa da hankalin mutane a ce wai wannan waliyin baya kashi wannan waliyin baya fitsari wai gaya maka annabi yana kashi yana fitsari sallallahu alaihi wasallama yana da majina yana fitar da ita ya dauki kuma rayuwa zassauki ashe ne yana yawo ya ganta yace ki hakuri sai ta ce ta fika bani guri masifa da ta same ni baka ta same ka bane yanzu dan Allah wannan shugaban kungiya ko shehi za a ga wannan maganar muridan shi ko mabiyan shi ba su daka ta ba sai ce kina wasa ne baki san malam ba kina garin nan baki san sayyidi ba eh to jikin ki zai ga miki amma manzo Allah ba bodyguards din ma da ya tashi ya je ya shiga gida ba abin da ya shafe shi dama dole ne mai wa'azi ya gaji a ga mai bakan magana amma ya isar da haƙƙin da Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma urma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu da bai yi haka ba to da yayi laifi amma tunda ya gama sai tafi ya zaman shi Anas ya ce wa lam ta'rifhu ai ba ta san shi bane shi yasa ta yi mai wannan bakan maganar da aka ce to ai manzon Allah ne sai kuma ta kwaso da gudu ta taho gida gidan manzon Allah babu protocols ba sai an cika form babu sai rana kaza babu to tsaya nan ba sai ta shiga kai tsaye tana shiga sai ta ce ya manzon Allah na yi hakuri yanzu sai manzon Allah yake kai cho baki da ladan hakuri ai innamas sabru inda sadamatil ula ai hakuri a san da masifa ta same ka da zafin nan ake so kai hakuri idan Allah shekara 10 da ta wuce babanka ya rasu kai kuka kuma yanzu sai kace kai hakuri yo ai dama dole kai hakuri baka shekara 10 kana kuka ne amma san da ya mutu sai aka ce wani kai hakuri sai kace kai to a lokacin ne kake da ladan hakuri amma bayan shekara 10 sai ka zo kace to mallan yanzu kam nayi yo kada Allah ya sa kai shekara 10 zaka shekara 10 kana kuka ne dama ashe hakuri yana da lada ne san da masifa ta same ka in ka daure kai hakuri a lokacin ka samu lada ash-shahid kamar yadda nace mana rayuwarka ta kasuwanci rayuwarka ta ainihin harkokin yau da kullun ta addini ta aqida sai ta zama irin ta manzon Allah saboda haka ya ku daliban ahli sunna a daina aibanta ku cewa an ga malamin ku ya shiga kasuwa an ga malamin ku yana kasa tumatir an ga malamin ku yana guga da wanki an ga a yo aibi ne wannan aibi ne ba halal din shi yake ci ba to amma ɗan bid'a ɗan demokradiya ne ba su da gaskiya amma suna da bakin tsiya sai kai sai ɗan bid'a ya mike yace duk garin nan an taba ganin malamin mu sai ce a to malamin mu yana daka sai ce to sai me ba randa bace kawai me amfanin shi yana daka eh bai san me ake ciki a duniya ba wai a wurin ɗan bid'a aibi ne wai da ake ganin malaman ahlus sunna wai aibi ne wai dan me za a ga malamin ahlus sunna wajen mai za a ga malami ya tsuguna yana noma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi noma manzon Allah yayi kiyo kaga maganar da na fadi qur'ani da hadisin sai ka dauki manzon Allah shine ma'auni in ba haka ba ɗan bid'a sai su batar da kai sai a asuga yadda ɗan bid'a baya auna rayuwar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kadan saboda haka ku dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi khairul bariyati zama muku su ne abun koyi a aikata alqur'ani da hadisi in kuka bi haka to kun bi ta farkin salaf magana da mai risala ya fadi kun yi aiki da ita a farkon risala yace wattiba'us salaf a ƙarshen risala ma ya sake cewa wattiba'us salaf to amma idan kai din ka dauka cewa ai ku salaf ku kungiya ne ku salafiya ku kungiya ne ka bata tafarki ne na bin alqur'ani da hadisi wanda ya sha bamban da ɗan bid'a shine bin alqur'ani da sunna din yadda al'amarin yake bari mu ci gaba da hadisin Hudhaifa sahabi Hudhaifa yace fa qultu hal ba'da zalika alkhair min sharrin bayan wannan irin sharrin wannan alherin za kuma mu ga wani ainihin wato sharri qala na'am annabi yace i du'atun ala abwab jahannam za a samu wasu masu kira masu wa'azi ne amma a kofar wutar jahannama suke man ajabahum qadafuhu wanda dai ya amsa musu za su jefa shi fa qultu ya rasulullahi sifhum lana sai Hudhaifa yace ya manzon Allah to ka siffanta mana su yanzu nan tukuna kunga wata sunna ashe malamin sunna ana zama ana tambaye shi ɗaya bayan ɗaya ya amsa ko to duk malamin da ya kaku me yace shi ba za a tambaye shi ba dan tambaya rashin kunya ce ya zama dan bid'a yanzu ku dubi gaba Hudhaifa yake tambaya annabi ya ji haushi yo ba kauye ma ya zo tun daga kauye da raƙumin shi Imam dan Salaba da raƙumin shi ya kakaro ya shigo cikin masallaci ya zo daure shi a cikin masallaci kamar yanzu mutun ya to daga kauye daga ina kake kai ba kauye yace daga wucicir kuma ba zai zo ba sai ya zo ku ba kalliman cikin masallaci ya aje bashin din shi saban jincin ya tashi daga kauye ba za ka kore shi ba kace ba daga ba mu wuri ba kauyen banza ka saba mu sunna ba shi in kai malamin sunna ne zaka iya mu'amala da kauyawa annabi yana ji yana gani wannan ba kauye ya shigo da raƙumin shi ya zo kwantar da raƙumi a cikin masallaci ba a rihaba ba a ciki yana zuwa kuma bai sallama ba yace cikin ku ai Muhammadu mutanen garin mu kenan dangin mu kenan cikin ku ai Muhammadu sabai suka ce wannan farin mutumin nan yace kai ne Muhammadu dan Abdul Muttalib yace to nazo ne da tambayoyi masu zafi kafa kaka ji haushi na annabi ya saba da su mutanen kauye mutanen shi ne ya iya da su in kai da iya ne kai ma sai ka iya da mutanen kauye dan mutanen kauye suna da amfani saboda haka tambayoyi yazo da su amma jiyar da yazo ba sallama kuma fa musulmi ne ba kafiri ba amma zaman kauye yakan moldin mutum ya zama wani iri wani lokaci ba sallama kuma da yazo ba gaisuwa kawai cikin ku waye Muhammadu idan ku kuntika ƴan bariki ahlus sunna sai ku bashi amsa in yaso daga baya sai ku nuna maka eh malam in ka zo ka rinka sallama sai da Allah ya hakuri salamu alaikum salamu alaikum salam ba haka zai ba to kaga ka koya mai ka taimake shi amma in kace ba ta gaba muri ba kawai banza sai ce a miya gune mutanen da kyar na sha
amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce ka tambaye abin da kake so yace mai wa'azi ya je mana wa'azi ya ce ka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah haka ne annabi ya ce haka abin yake ya ce wai kai manzon Allah haka ne manzon Allah ya ce haka yace ya ce kuma ka ce Allah ya ce ai salloli biyar a wuni da dare haka ne annabi ya ce haka ne ka ce za a yi zakka za a yi kaza za duk digama fadi yace eh yace to dama ni da akai wa'azin a anguwan mu sai suka ce ba za su yadda ba har sai na zo in haka ne to duk sun musulunta kuma suna na Imam dan Salaba ni dan uwan su Halimatu Sa'diya ne kaje ashe ma kawun manzon Allah ne kaga yadda aka bi shi to har irin wannan mu'amala sai ka iya da kauyawa kana zauna a shagon ka wataran kawai wani zai tawo sakakaka kamar miciji yace da Allah idi ya zo nan sai ka ce to dan zauna nan wani idi fa sai ce idi mai kwado da linzami sai ka ce a ban gane shi ba gashi nan dogon mutumi wanda yazo cirani nan da matan shi uku haka zaka ji ba kawai yana takwatance sai ka bi shi a hankali har ka nuna mai yadda to wannan mu'amalar ma wallahi sunna ce sai an koye ta Allah ya taimake mu dan haka sai wannan sahabi yace ka siffanta mana su qala sai annabi yace na'am qaumun min jildatina yace za a samu wasu mutane irin fatar mu ya takallamu na bi alsinatina da harshe irin namu suke zance larabci suke fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah fama tara idza adrakani zalika idan wannan zamani ya riske ni ga masu da'awa fatar su daya da tamu larabci a bakin su radau sun yi haya islamic sun yi diploma arabic hausa sun yi NCE sun yi degree sun yi digirgir sun yi masters professors ne a larabci sun iya wa'azi sun iya li'irabin gaba ɗayan qur'ani da hadisi ba dai ƙarewar larabci ba kenan duk larabcin kan baka iya li'irabin qur'ani da hadisi ba shirme kake yi to sun iya larabci gashi amma kuma da'awa suke kuma jahannama suke kiran mutane wanda duk ya amsa musu za su jefa shi a wuta kaga ashe iya karatun mutum da iya gwalangwasan shi a cikin larabci ba shi ke nuna shi shiryayye ba ne a'a shiryayye ka ɗauke da ita sai a gwada da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa qultu ya rasulullahi ya manzon Allah fa ma tara idza adrakani zalika idan wannan zamani ya riske ni ga masu wa'azi ko ina irin jikin mu ɗaya da su sun iya karatu sun iya larabci wace shawara kake bani qala sai annabi yace talzamu jama'atul muslimina sai ka lazimci jama'ar musulmi ina ne jama'ar musulmi suke sai ka lazimta sai ka bar irin waɗannan masu wa'azi to yanzu wannan hadisin matsalar da yake samun kanshi a ciki ko matsalar da ake saka hadisin a ciki kowane dan kungiya sai fasara hadisin cewa kungiyar shi ce jama'an musulmi dan haka a bar ko ina a dawo kungiyar shi kowanne mai dariƙa sai fasara ashe daga ƙarshe zaka gane hadisin baya nufin haka don in haka ne to yanzu cikin kungiyoyin wacce ce gaskiya kenan amma mai ake nufi da jama'ar musulmi ita ce maganar da na faɗa muku dazu yadda ake samar da jama'a ta musulmi ita ce malami ne zai tashi ba abin da yake karantawa sai alqur'ani da hadisi ba abin da ya shafe shi da wata hayaniya dubi Malam Abubakar Gumi har ya mutu ƙarya kake kace ya taɓa sa wata rana ya yi wani raddi kullum aka saka karatun shi cewa zai ina muka kwana ina ba a tashi haka ne ko ba haka ba to daga irin waɗannan malaman ne ake samun jama'a sai ta kawwani sai ta kasance amma kungiyawa ne kungiyawance duk wata kungiya jama'a ta dade fa shekara 40 sai ta bindiga ta fashe ashe me ake nufi da jama'ar musulmi su wane ne suke kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake annan suka taru idan akwai su dan akwai zamanin kamar yadda zaka ji hadisin zai bayyana akwai zamanin da ba za a samu irin waɗannan ba akwai zamanin da zai zama kungiyoyin ne kawai babu inda waɗannan suke sun tsaya musuluncin tsantsa kungiya dariku mazhaba sai ce sai ka lazimci inda jama'ar musulmi suke wa imamahum da kuma inda shugaban musulmi yake fa kuntu fa illam yakul lahum jama'a wala imam in babu jama'ar fa kuma babu shugaba guda daya qala annabi yace fa atazil tilkal firqa
kullaha sai ka kaurace waɗannan kungiyoyi gaba ɗayan su. Kaji shawara ta biyu, kaji wasiya ta biyu. Idan rigingimu suka yi rigingimu kungiya kaza, kungiya kaza, ɗariƙa kaza, mazhaba kaza, dai kaza ka duk an karkasu, babu inda musulmi suka hada kai tsantsar musuluncin ake ba salati ake ga kungiya ko ta ɗariƙa ba, to sai ka kaurace waɗannan kungiyoyi gaba ɗaya. Annabi ya ce wallau an ta'abba ala asli shajaratin, koda zaka je ne ka makalkale wata bishiya, ma'ana da zaka watsar da duk waɗannan ya zama duk cikin garin, a hana ka gidan haya, a hada baki da mai anguwa gidanka ma da ka gada ai maka sharri ko wanda ka siya, to je ka samu gindin wata bishiya ka kankame har ajalin ka yazo. Amma kar ka sake ka shiga irin waɗannan kungiyoyi, hatta yudrikaka al-mautu wa anta ala zalika, har mutuwa ta same ka kana wannan halin. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Jama'a kun ji shawara ta nawa? Shawara ta biyu. Rigingimu in suka yi rigingimu kungiyoyi suka yi yawa, rudani yayi yawa, idan akwai idda musulmi suka taru, musuluncin da Annabi ya zo da shi suke kawai, to je ka ai da kai. Nan kuma ba kungiya bace, ana yin musulunci ne tsantsa. To in babu waɗannan fa, to shikenan, to duka watsar da waɗannan kungiyoyi. Yanzu jama'a sharrin da matasan Najeriya suka shiga ciki shine waɗannan kungiyoyin sun fitine su, sun gallabe su, sun zama matsala gare su. Sai ga matashi ya tsaya ya hadda Al-Qur'ani yaki, ya tsaya ya san sunna yaki, ya tsaya ya karanci fiqh yaki, shikenan yau kullun suwana sun ce kaza, suwana kaza suke yi, shi bai yarda da suwana ba, ko kuma shi ya kirkiro nashi. Yanzu abinda matasan suke ta yi kenan. Sakamakon haka sai zama yanzu da zaka je ka samu matasa guda 10 ka tara su, ka dauko musu wata mas'ala ta Qur'ani da ta shafi tajwidi, ko ilimin usulul tafsir, ko ilimin usulul qira'at, ko ilimin ainihin ulumul Qur'an, ko kuma hadisi, ko mustala, ko mas'ala a cikin fiqh, da sai ka gaggaba dai hankalin su ya tashi, ba su da ta cewa akai. Saboda me? Saboda yanzu matasa sun daina binciken ilimi, da ka taba yi sai ce kaji kasar din da wani yayi. Yanzu ma nan zan tafi wurin wani ne zai min raddin da kuma aka yi mishi. Dan Allah, matasa haka kuke ko ba haka kuke ba? Da yawancin ku haka kuke. Wannan shi ya hana ku da yawa ku samu zaki na ilimi. Ku fita daga cikin waɗannan rigingimun, ku zauna ku yi karatu. In ba haka ba jama'a, Najeriya tana fuskantar barazanar samar da ƙwararrun malamai nan gaba. Saboda malaman da kake gani malamai ne, za a waye gari wata ran ba su, ko sun tsufa ko sun mutu, dole ɗayan haka za ta faru. Matasan na yanzu da ke koyan karatu su ake sa rai su zama me? Su zama malamai. To in suka cika kansu da rigingimu, kusan duk garin da muka shiga mu da ke yawon wa'azi gari-gari sai mun samu irin waɗannan matasan. Kai ka je ka karantar da su ne, su kuma sai su ce su yanzu nan garin akwai wata matsala da ta taso mala. Mecece? Ai wane ne yayi sallah da takalmi, wane ya mai raddi, shine muke son malan ka casa mana shi. To wannan matsalar sai kaga ita ce kawai business of the day, ita ce kawai harkar da suka tasa a gaba. A irin wannan halin da zaka kwankwashi kansu yaya? A garin nan waye ke karantar da ku ilmul qira'at? Kuna karanta Ibn al-Jaziri? Kuna karanta Shatibiyya? Babu. Wake karantar da ku ilimin ulumul Qur'an? Wake koya muku qira'a? Wake koyar da ku hadisi? Babu. Na sha fadin wannan maganar, sai matashi sai zo ya same ka. Bulughul Maram sai tsallako tsakiyar shi. Sai ce malam, waɗannan hadisan daga nan zuwa nan nake so da Allah a daure a biya min, yanzu zamu muƙabala ne anjima. Za su yi muƙabala an jima, amma daga nan zuwa ne yake so ka biya mai. Shi yasa duk wanda ya zo zai muƙabala da kai, in ya gama da hadisan shi, in ka san littafin faro wani hadisi da ke gaba, ka ce to buɗo hadisi na 15 karanta shi, ina da tambaya da zan maka. Sai zuru-zuru, don dama zuwa ya aka biya mai ɗazu na 11 da na 12, bai san na 15 ba. Matasa, ina jin tausayinku akan wannan, wallahi. Wallahi ina jin tausayinku. Misali, ina sane na ce ka da wanda ya zo ofis ina ya min tambaya, wallahi ina sane, amma wallahi ban ki ka zo ka yi min tambaya ba.
amma ina da ka'ida ne kazo kai min tambaya ta ilimi wallahi ka batan awa biyar wallahi ina zaune dan kai ne amma kun ka kawo min matsalar rikici na rantse da Allah bayan korarka zan ki jininka ba ni kaunarka amma yanzu misali wata daliba ta taso daga jami'ar Maiduguri tace tana rubuta project ne wato rubutu da take na karshen degree tana karatun musulunci ne akan artificial inspiration shine atsungulin jikin mutum maniyin mutum a dibi maniyin mutum baya haihuwa shi da matar shi azuba a mahaifar matar ko kuma ainihin ita ma matar ba ta haihuwa a diba a sa a wani abu tace ta bugo waya in ba ta lokaci nace wallahi ta zo koyaushe ina da lokaci suka zo da ita da kannanta da wane ne ina jin sai da muka yi awa 8 zata dan hakuri ta ci min lokaci nace wallahi akwai sauran masailu ma gobe ma ki zo wallahi ina da lokacin irin wannan amma malai eh muna rikici ne a anguwan mu sai in ce to saurara tashi ka fita dan me dan je anguwanku na shiga rikicin ba dan munafinci sai ka biyo ni haddaka kai ba zaka zo ka koyi karatu ba ba fariya nake ba jama'a na tara littafan da wallahi tallahi sun fi karfin amfani na ne kadai duk karfin kwakwalwata kuwa kuma wallahi Allah ne sheda na tara su saboda ni da dalibai ne amma wallahi daliban ba su amfana da su kuma ban hana kowa ba amma ba za su zo da mas'ala bane wanda zaka ba dalibi to tafi ka karanta wannan a'a sai dai zo su yanzu rikicin da suke sun gano cewa boko ba kyau sai in ce tabijan ni kuma kaga ma yanzu na fara boko to yanzu Allah gafarta malam ya za a yi kenan to shi fa wannan matsalar wai in ba ita ka tsaya aka tattauna ba shi ba ruwan shi da wata matsala da zaka abin nan wannan na dako case study ne sai na ce wa wani da yazo min da irin wannan nace to saurara yanzu tukuna kaga kai ba bahaushe bane yanzu me boko tukuna yace karatun bature nace a ƙarya ne boko ma tukuna bai san karatun boko ba shin harshen turancin ne haramun in kace haka sai mu ce suratul rumi ta haramta ka kai ma don Allah ya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanikum sai ce inna fi zalika laaya lilalimina sabanin harsunanku da launin jikinku aya ce ga masu ilimi ni yanzu bakin fata ne hausa nake yi to wannan aya ce ta Allah ya aka yi wannan aya Allah sai ka samu wani iri na kamar mu daya bakin fata tsawon mu daya muryan mu daya shi kuma bai yarabe ne kuma bai jin hausa ko kwa daya ni ma kuma ban jin yarabanci ko kwa daya yanzu ne buga bulo zai iya yin haka mai buga bulo in yi bulo guda 10 duk irin su daya haka ne ko ba haka ba idan wannan ya dan binci ne anan saboda yadda kwarin bulon yake haka duk za su binci ne ko amma yanzu nan Allah yayi mu gaba ɗayan mu dake tattara anan kai ba nan ba duk duniya yanzu gaba ɗaya babu wanda zanan hannun shi ya kama da na wani yanzu wannan aya ce ko ba aya ba yanzu wannan yaran da nake kuna fahimta ta kai tsaye wannan aka kai mai baya jin kwakwaya daya to yanzu in dai turanci ne haramun to sai mu ce ka fadi a to physics da chemistry da biology da ake karantawa aje a zaman likita shine haramun sai mu ce kausu hasali ma a musulunci suke kafin musulunci ma ba a san su ba to musulunci ne yazo da su koyan karatu a hannun kafirai ne kafirci sai mu ce ka fadi ga annabi ya bada scholarship ga sahabin shi zai je wurin arna bakaken yahudawa yayo degree ya je ya koyo karatu ya koyo turanci da yaren aramaic a hannun kafirai annabi ya tura shi yahudawa arna ba musulmi ba to wannan kafirci ne to sai ka ce mishi me haramun kenan me kafirci sai kaga ya rikice to yanzu dan Allah ashe ya isa in bai isa ya amsa waɗannan kananan tambayoyi ba ya isa ya saka kanshi a wannan matsalar to sai ka ce to zo nan kai eh zan fara karantar da kai iziya kai hakuri sai ce a shi gaskiya shi yanzu ba wanda ya dame shi ba shi yanzu abin da yake so ma tukuna tsarin nan da ake bi dagutu ne ba zai karatun iziyan nan ba shi yanzu sai an rusa da tsarin nan jama'ar musulmi ina mai jin ciwon ina cewa haka matasan Najeriya suke mafi yawanci yanzu duk inda kaje ka same su ba har ka karatu ce ta dame su ba na san shekaru 20 da suka wuce muna matasa mu abin da ya dame mu kenan ko rikicin malaman ba ma shiga ba mu san abba abin da ya shafe mu kawai koyan karatun muke yi
to shikenan da wani ya tashi yanzu ya ga tsawon mu daya sai dauka yayi shi ma kawai abu ne mai sauki bari zai shiga cikin rikici jama'a matasa ku yi wa kanku kiyamul laili wallahi wannan hayaniyar da kuka saka kanku a ciki ba inda za ta kai ku ba wannan yanzu na gama da rigingimin da manya suke ciki ne na dawo rigingimin da matasa suka saka kansu duk garin da kaje sai ka samu irin wannan duk masallacin da kaje sai ka samu irin waɗannan in ka tambaye shi kai malami ne zai ci shi ba malami bane sai ka ce to kaga masalolin nan sun fi karfin ka bar kai karatu tukuna wani tare ne yace to shi yanzu wannan halin da ake a Najeriya idan ba mu gyara ba muka mutu to muka ji Allah ya tambaye mu fa sai mu ce mun kasa gyara ne haka nace mishi yace shi yana son a fadi yadda za a gyara nace ai da yadda za a gyara nan daban da tun na gyara ai ni ma ban san yadda za a gyara bane yadda za a gyara ku yi hakuri mu ci gaba da karantar da ku karatu sai yace a shi ba wannan matsalar ta dame shi shi yanzu ina maganar karatu tukuna akwai dagutu a ƙasa yanzu jama'a ikra ta sauka a ina amma ka lokacin ba dagutu bane ke mulki annabi ya ki karantar da su sahabbai su Aliyu da su Abubakar saboda dagutu ne idan ba ku zauna an karantar da ku kun karantu ba waɗannan dagutun ya zamu murgurguza su kana bakin jahili kawai kana ƙaryar kana da imani ba ƙaryar imani bace mutun ya daura rawani ya ajige mu bai san komai ba kuma ya ce sai an yi musulunci da ƙarfi da yaji a yadda yake fahimta amma fa da ka ce kai malami ne zai ce shi ba malami bane amma kuma yana daukan authority iko irin na malamai da izza irin ta malamai matasa ku ji tsoron Allah ku fitar da kanku daga wannan rikicin kun san abin da yasa nake wannan magana jama'a wallahi na dawo ne yanzu da zimmar karantarwa kawai na gama hada dukkan manufar da nake so ta karantarwa wanda duk karatu yake so to yazo amma wallahi wanda duk ba karatu yake so ba don Allah kare sake zuwa wurin wa'azi na kare sake zuwa makarantata iyakacin ta kenan kuma wannan wa'azin yadda ko ganshi haka ne shi a Kaduna makon da ya wuce haka zan yi shi gobe zan karasa shi haka kuma zan yi shi duk garurukan da nake wa'azi ko karantarwa na gama hada imkaniyat na karantarwa littafai da kayan aiki abinda nake so kawai dalibai su zo a karantar da su kawai ayi karatu mu roki Allah Allah ya gyara mana amma wallahi duk matashin da yace dole mu zamu gyara haba yau da ban iya hular kaina da ban gyara ta ba yanzu yadda take din nan ba haka nake son ta zauna ba amma ba yadda na iya ne imana so nake tafi ta kowa tsaiwa amma yanzu wani ya kalla sai ga ta zobe ta keya to ba haka na so ba amma ya na iya dan haka dukkan matashin da daskake yake son karatu to wallahi yazo a shirye muke na sha fada muku tun farko ina ce muku ni ba malami bane dalibi ne kuma ina ce muku duk abin da muke yi fa to muna introduction ne na da'awa to yanzu ne za a fara da'awar gaskiya da ba a taba yin da'awar ba yanzu ne za a fara to wanda ya san karatu yake so to lalle za a yi karatu yanzu amma wallahi wanda ya san zafin kai yake so to inda zafin kai zamu jama'a wallahi sai mun kona kanmu da kanmu tukuna amma ba shi da wani amfani ne amma zaka ga matashi na aul wadih na daya wannan na primary na al-ibtida'i bai iya ba ma'ana bai iya bambance fi'ili mudari'i da amr amma ya ji ya dibo kan shi bala'i da ya fi karfin malaman kasar gaba daya kuma wannan bala'in fa barin gaya muku ba fa a nan Najeriya ba kawai ba a nan Zaria ba har Saudiya an kaje zaka samu har Makka da Madina suna nan irin waɗannan matasa wato kamar yadda nace karfin imani ne tare da jahilci ga imani hayyewa mutum yawa amma kuma bai da ilimi to kaga sai a ce bi'sa ma ya amuruhu bihi imanu matasa ku san wannan daga shekaru 4 zuwa 5 da suka wuce na tafi bani garin nan sai dai abinda ba a rasa in zo in danyi muku karatu ko makamantan haka to gaskiya yanzu mun dawo idda muke nufin nan to gaskiya mun kawo lokacin da muke nufin da za a fara da'awar to an kawo so da haka duk wanda ya san cewa ilimi yake nema karatu yake nema wallahi mun tsara makarantar mu Darul Hadisi wallahi a shirye take za ta karantar da kai ilmomi masu dimbin yawa ban ce ni ba nace maka makarantar Darul Hadisi ni ɗaya ne daga cikin waɗanda ke karantarwa a makarantar Darul Hadisi. Munasaba akan wannan jama'a, muna gayyatar kowa taro a masallacin mu Al-Jami'us Salafi dake Muciya a ranar Lahadi insha Allah ta'ala tsakanin magriba da isha. Wannan taro ne dukkan inda nake da majalis za su aiko da wakilai gaba ɗaya a ƙasar nan jama'a. Ba wai taro ne na ƴan tudun wada ko na ƴan muci, taro ne na duk wani wanda ya san yana zuwa makarantar Albani ko yana zuwa wurin wa'azin Albani ko yana zuwa sallar Juma'a masallacin Albani. Ba haka kuke faɗi ba? Haka kuke faɗi. To Albanin na gayyatar shi ya zo, akwai magana ranar Lahadi insha Allah. In an yi ruwa ranar Lahadi, Litinin ka zo tsakanin magariba da isha a can masallacin mu a Muciya. Maganar kai da koma wata shine a tsarin, to yanzu ne za a fara da'awar. Don haka kaga wanda ya dauka da zafi an fara da'awa, to ai ba a fara ba da gaskiya. Iyaka innal hamdulillah aka tsaya dukkan yan yadda aka yi ta yi, ba faɗi ina aka je ba ina za a je. To amma manufar ita ce dole a tara mutane a faɗa musu daga ina aka taso, ina ake yanzu, kuma ina za a. To amma kamar yadda na ce, don Allah wanda ya san ba manufar shi karatu ba, to don Allah kare matso kusa da mu, kare matso kusa da mu ko kadan. Shi manufar shi aiki kawai, kada ai karatu. To mu ko manufar mu ai karatu kuma ai aiki, shine karatun hadisi da aiki da shi, shine zama lafiya ga musulmi. Kuma kowace anguwa mun ce za su zo da wakilai ko wakili, ko da kwa ɗaya ne wakilin shi zai shigo cikin masallaci, sauran kuma jama'a to za su zauna a waje, saboda masallacin ba zai dauke mu ba. Ba dan haka ba kowa zai shiga, ba taro ne na sakin labule ba, taro ne a bude, kowa zai so. Amma muna son kowace anguwa ga wakilin su wani, in an tashi magana shi zai magana. To formal gayyatar ita ce, to makarantar Darul Hadisi ita ce take gayyatar. Domin na sha faɗi, nace duk abin da nake na wa'azi da karantarwa da komai da ya shafi na shaɗi na addini, to a ƙarƙashin wannan makaranta ne mai suna Darul Hadisi Salafiyya. To don haka ita makarantar ce take gayyata, kuma ba mu ɗauke wa duk wanda yake zuwa makarantar ba. Kar ku manta, muna da database, ma'ana muna da matattara-tattara bayanan makarantar duk wanda ya taɓa shiga makarantar tun daga sadda aka buɗe ta yau shekara 16 zuwa yanzu. To muna da sunan shi insha Allah. Kuma na daga cikin abubuwan da za a yi, za a zo a kafa sunayen ɗaliban gaba ɗaya, wanda bai ga sunan shi to shi ɗan makarantar ne, wanda bai ga sunan shi ba to akwai inda aka yi sai zo ya sake rijista. Yo dariƙa ma ana jaddada ta, balle shiga makarantar da za a koya maka Qur'ani da Sunna sai ka zo ka jaddada aiko. Amma kuma ku gane wallahi tafiya ce mai manufa. Akwai abubuwa da yawa mun yi bakam a tsawon shekarun nan, kawai wa'azi muke ta yi muna ta karantarwa, ba mu gudanu akan kowane tsari ba. To yanzu makarantar za ta tafi akan tsare-tsare. To wanda duk ya san cewa ba da gaske yake Qur'ani da hadisi ba, to mas'alar kamar yadda Junaidu yake cewa, Sheikhul Qaumi yace mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna wa man la ya'riful Qur'ana wala sunna fala yaqrabanna mazhabana. Haka Junaidu yace, yace harka ta mu Qur'ani da sunna ce, wanda duk baya Qur'ani da sunna to kai kusance mu. Kuma kamar yadda nace, ba ku kadai ne yan Zaria ba ko yan tudun wada, kusan kowace jiha a Najeriya za mu zo wannan taron. Kuma taron, gayar taron shine awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu. Matsaloli ne za a tattauna masu sauki, kawai a tattauna a tashi, ya rage. Wanda ya ga zai yi, wanda ba zai ba shikenan ya gaba. Kuma wanda duk zai ce bari ya shigo cikin harkar dan ya rikita ta, gaskiya zai fuskanci muguwar matsala kuma zai sha kunya. Saboda haka kun ji wannan jama'a, ane mini isharar lokaci yayi, amma kuma sai na kawo mafita ta uku dinnan. Sannan kuma insha Allahu gobe za a yi muwasalar wa'azin dan akwai saura insha Allahu. Idan ba ku manta ba, nace rigingimu in suka yi yawa a cikin bincike na, sai na gano mafita guda uku daga shari'ar musulunci. Mafitar farko, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake me, ka rike sunna ko tashi da ta khulafa'u. Mafita ta biyu fa sai ce rabu da waɗannan kungiyoyi da waɗannan ra'ayoyi da movement da ideologies, ka dawo ga me yace in babu idda zaka zauna a gari to sannan sai ka koma ka samu koda gindin bishiya ne ka makala kanka idan akwai inda zaka zauna fa sai ka zauna ka ci gaba da qur'aninka da hadisi jama'a mun gane wannan da kyau to mafita ta uku ita ce addu'a idan rigima gumurzu ya gumurzu ai rikide har kai kanka ka fara shakkar kai ko ni ma dai batacce ne eh ka san akwai gumurzun da za a saka ka kai kanka a shubha ka fara fahimta anya rikici yayi rikici yanzu ni din ma da nace ba ruwa na da rikicin ko ni ma na rikice ne rikicin ne ma yasa nace ba ruwa na da rikici ka san irin haka tana faruwa kwarai da gaske to ga wata addu'a mai karfi da annabi yake na taba karantar da ku ita amma zan maimaita ta ne yanzu saboda munasabarta الإمام مسلم شير ويتو أينهن وانا الدعوة ودذن كاوتا اتكي مجلد فرقو شافي ندري بيرد تلاتين دبيو داهلو وانا يكا للتافين حسن المسلم يزوى يتوقع اتكي الدعوة تلاتين اتكي دعاء الاستفتاح قات جماعة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كاجة الدعاء بتوجه ستروري قداد يرزو أشدبا kowaye kokarin haddace ta idan ka tashi sallar dare shafa'i da witri ko witri du'aul istiftahin ka sai ta zama wannan addu'ar to wannan addu'ar malamai suka ce ana kula da ita ne a cikin addu'ar buɗe sallah ta nafil filin sallar dare a sa'ad da gumurzun rikici yawa irin wannan dan Allah yanzu kamar yadda nace ka kalle yadda rikicin Najeriya yake yanzu don Allah akwai wanda zai iya baka garantin me zai faru game da aqida ko tauhidi ko siyasa ko ibada ko mu'amala nan da kwana bakwai a Najeriya ina rigingimu yanzu in ka aje ɗan tariƙa gefe guda kakaf ka aje ɗan shi a gefe guda mu ahli sunnah Najeriya ka dauko pucit 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 can naje wani kauye sai naga wasu wai su kuma wai aljanna kusa nace o su kuma yaya suke aka ce su ba ruwan su da komai na duniya takalmi ma irin na taya suke sawa ba sa wata sana'a a duniya sai ice sai su yo ice su sayar komai haramun ne a daji kuma suke rayuwa kuma farin kaya kawai suke sawa nace Allahu akbar Allah da ta damu to rigingimun sun yi yawa idan ka tafi wadancan sun ware sun ce kowa ya kafirta a Najeriya sai wanda ya hijira ya koma darul hijira darul hijiran ma sai ta bindiga ta kasu biyu duk kuma wannan fici 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 a cikin ahli sunna ne to ɗan tariƙa ku dama da sabani suka fara dama eh da sabani suka fara su sun san gaskiya nake faɗi da sabani suka fara dauki mafi karancin sabanin da ya hada su da aka tashi nada wakilin tijani sai aka ba wani gardi makarancin alqur'ani ne amma yana da kuɗi yana hidima sai wani tsoho shi kuma babban makaranci ne mai tamsiri sai ya rikice ya ta masifa sai aka ce tsohon ya kwantar da hankalin shi ba mai yawan karatu ake ba mai yawan hidima da kuɗi shi kuma tsoho yawan hidima da karatu yake yi har yau tsohon nan cikin masifa yake haka ne ko ba haka ba haka ne dauki ɗan shi'a ba sa shekara uku wasu ba su bangare ba sun ce an ci kuɗi nan an ce kaza nan an yi ƙarya an ce kaza nan an yi ƙarya to waɗannan rigingimun in kana bin su a jaridu ne ko a kaset sai a kai lokacin da kwakwalwarka za ta yi knock gaba ɗaya sai ka kasa gane yanzu to kai kuma ina kake to in ka kai wannan matsayin sai ka ja baki kai shiru sai ka koma kana sallolin dare kana irin waɗannan addu'o'in ka ji yadda addu'ar take Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfil ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibril da mika'il da israfil فاطر السماوات والارض الله كاي كيركيري حليتون سمي da kasa عالم الغيب والشهاده الله كاي كسان abin da ke boye da wanda ke sarari anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun الله kai ne kake ainihin hukunci tsakanin bayinka a cikin rigingimun da suke yi ihdini limakhtalifa fihi min alhaqi, daga cikin sabanin didda suka yi, ya Allah ka shiryar da ni gaskiya. Dan Allah wannan addu'a tana da karfi ko bata da karfi? Daga harshen manzon Allah fa take, ai karfi ya isa. Dubi abinda kake cewa, ya Allah kai ke hukunci tsakanin bayinka a cikin rigingimun da suke. Addu'ar da nake ita ce ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka. Zuwa ga me? Zuwa ga abin da yake gaskiya duk daga cikin sabanin da aka yi. Sai ka yabi Allah, kace innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, Allah kai ke shiryar da wanda kake so zuwa ga miƙaƙiyar hanya. Jama'ar musulmi, yanzu dan Allah, wannan addu'ar ko kadai daga fassaratan nan da ne ka ji ta da Hausa ta isa ta fahimtar da kai cewa gaskiya wannan addu'ar ta dace musulmi ya lazimce ta a halin rigingimu ko wanda iri? Haka ne ko ba haka ba? To ba wai rigingimun nan ba, gidanka ma wani lokacin zai iya kamawa da rigima. Gidanka zai iya kamawa da rigima, da uwar gidanka da amarya sirkarka ta shigo can, sai sirkinka ya taho daga wata anguwa shi ma sai fado cikin rikicin. Ana nan sai ka ji wani kanin babanka ya zo ya ce ya ji an yi magana shi, sai gidan ya hargitse gaba daya. Sannan sai ka zo fita sai a ce maka shinkafa gidan nan ta kare fa. Kana fita kuma kasuwa sai ka ji an ce to ɗan Rufa'i ya turo ya ce layinku gaba daya illegal ne. Ka ce eh, to yanzu dan Allah kwakwalwarka ba za ta buga ba irin wannan halin? Kwakwalwarka za ta buga wannan halin gaba daya? Sai ka kasa ta ina matsalolin suke zuwa, ta ina kuma za a warware su? To in ka shiga irin wannan halin, to ba zuwa za ka yi ka ce kai wallahi zan bar muku garin nan, duk inda ka je rikici yana kanka ai. Sai ka koma kana irin addu'o'i irin waɗannan. To idan ka kama addu'o'i irin wannan, sai ka ga Allah ya kawo maka mafita, ka fita daga rikici. Dan haka jama'a, ina fahimtar an shiga cikin rikicin da an kai a fara irin waɗannan addu'o'in. An kai a fara irin waɗannan addu'o'in. Idda za ka gane haka, babu mutanen da suke kan gaskiya kamar Ahlus Sunna. Aka ce Ahlus Sunna suna rikici. An zo garin sulhu kuma wani sabon rikici ya barke. To yanzu kai na hudun ka zo ka ce za ka yi sulhu, ka san me zai biyo baya? To me ya kamata ka yi? Addu'a da aiki. Aikin ka ji shi guda biyu: ruko da sunna, barin rikicin. Na uku addu'a. Sai kaga Allah ya kawo maka mafita. Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jama'a, wannan wa'azi rabbin ainihin abubuwan da na so in fadi ne a yau, kuma dama na so in fara ne karfi 8 in tsaya 11 kuma lokaci yayi, dan haka zan saurara anan. Amma abin da nake cewa, idan ya kasance an yi ruwa a gobe, don muna garin damuna ne, Allah ya sa mana albarka, idan har an yi ruwa a gobe, to za a tsallake mitin dinmu da yana nan insha Allah ranar Asabar, ranar Lahadi. Dan haka mitin din ne a farko, in an yi ruwa kura gaba, in an sake ruwa kura gaba, sai an yi mitin din, sannan a zo a ci gaba da wannan wa'azi. Amma muna gayyatar jama'a zuwa ga wannan taro, sannan kuma muna gayyatar ku, ku dawo a karkare maganar wa'azin nan. Akwai nasihohi masu girma da har yau ba mu karasa kansu ba. Jama'ar musulmi, da ni da ku, Allah ya saka mana da alkhairi. Muna roƙon Allah dan girman Alkur'ani, daga cikin rigingimun da ake ciki, Allah ka zabar da abin da yake gaskiya, ka dora mu akai. Allah ya saka mana da alkhairi, ya ji kan iyayenmu da kakanninmu, ya ji kan malamanmu da malaman malamanmu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.
Annabi da sahabbai da ƴan gidan annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, duk wani malami da kaji ya gagara a cikin sunna, wallahi babu wani sirri da ya wuce alqur'ani da sunna. Idan har wani yana da wani sirri da yasa ya gagara, na uku ba alqur'ani ko sunna ba, to ya bata. Domin babu wata shiriya sai alqur'ani sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma a ce ga wani malami wuta bata cin shi, ga wani malami saboda sharifkantaka, wai shi sharifi ne, jika manzon Allah ne yana fada a wuta, wannan ƙarya ne. Isti'ana ce bil jinni, aljanu ne suka daure mishi gindi, kafirci ne. Karanta Ibnu Taymiya a cikin littafin shi Al-Furqan baina awliya'i ar-rahmani wa awliya'i ash-shaytan, abubuwa ne suke zuwa suna shafawa a jikinsu, sai su yi tsalle suna shiga wuta, wuta ba za ta ci su ba. Ko kuma su samu isti'ana daga shaytanu, ba wutar yake shiga ba, sihiri ne ya muku, irin sihirin saharatu fir'auna. Idan ku aka sihirce, sai ku ga mutum yana shiga ta bakin jaki yana fita ta duburar shi, nan ku yana shiga ta ƙasa yana fita ta ƙasa ne. Amma idanuwanku saharu a ayyunan nasu, idanuwan ake sihircewa, ɗafi ne, ba musulunci ba ne. Babu wani malami da za a ce saboda karama yana jefa buzu yana hawa. Babu wani malami da za a ce kullun sallar la'asar al-ka'aba yake yi. Babu wani malami da za a ce duk shekara da shi ake arafa shi bai bi jirgin yawo ba, shi bai bi hukuma al-hajji ba, shi bai tafi umara hajji ba, kawai wai ana tare da shi yau gobe za a hau arafa sai a ce an gan shi arafa. Ibn Taymiyyah yace gaskiya ne ana ganin su, amma aljanu ne ke kai su, bokaye ne, matsafa ne. Dan haka aljanun sai sun shar'anta musu ko ka je kai zina da mahaifiyarka, ko ka daina sallar la'asar, ko ka daina kaza, ka daina sallar juma'a. Sai ga malami babban malami ake baya zuwa masallacin juma'a, malami babban malami ake baya zuwa sallar idi, sai ace shi a Makka yake yi. Karanta Ibn Taymiyyah dai a cikin qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka aljannu suna cin abinci kuma suna shan abin sha, har annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Muslim ya rawaito yace wanda dai yazo cin abinci bai ambaci sunan Allah ba to za su ci tare da shaytani, wanda dai yazo sha bai ambaci sunan Allah ba za su sha tare da shaytani. Ina mafita ga mutumin da ya manta ka fara cin abinci saboda zafin yunwa, sai da ka fara koshi sai ka tuna ma baka ce bismillah ba, sai manzo Allah yace sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhiri, ko bismillah awwalahu wa akhiri. Jama'a mun gane, mutum yazo saduwa da matar shi bai ambaci sunan Allah ba, bai nemi tsari daga shaytanu ba, manzo Allah yace da ɗayan ku zai saduwa da iyalin shi yace bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. In Allah ya azurta a samu da ta wannan saduwa, shaytani ba zai cuce shi ba. To kaddara bakai wannan ba, sai manzo Allah yace in ka zo saduwa da matarka sai ku hadu tare da shaytan, sai ku sadu da matar, to me zai hana ba za a haifi dan iska ba, dan da ba zai ji magana ka ba, dan da zai daga makami wutar yace zai kashe ka. Me yasa? Saboda rabi kai ne, rabi shaytani ne, kai kawai yana zaune da kai ne saboda kai kake yi musu cefa ne, dan da ya samu kafa kanshi zai kawai baka guri. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Saboda haka wallahi lazimta alqur'ani da sunna shine mafita kadai, wanda babu wata mafita in ba haka ba. Duk wani abu da zaka kama zaka wahalar da kanka ne, ka wahalar da wanda ya yarda da kai. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'a basu manta ba, a baya mun yi magana dangane da cewa aljanu suna rikida ko? Imam Malik ya rawaito hadisi sahihi cikin Muwatta, haka al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi sa'ad da ake yakin Ahzab. Wani sahabi yayi sabuwar amarya, da rana ta tsaka sai Annabi yace to ka je ka gano amaryarka mana, har ya tafi sai Annabi yace to ka dan dauki takobi mana sallallahu alaihi wasallam. Ya dauki takobi, tunda lokacin yaki ne mai yiwa wani ya tare ka. Yana zuwa sai ga amaryar shi a kofar gida ta tsaya, lafiya amarya kika fito, sai tace shiga ka ga abin da ya fito da ni. Yana shiga sai ga miciji ya sara kai a tsakar daki, ya sa ainihin takobin nan, sai ya datsa takobin nan. Mai riwayar hadisi ya ce tare suka fadi, ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba. Aka je aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce kai ce mun yi bakin aljanu a nan garin Madina, dan haka duk wanda ya ga miciji a gidan shi zai kashe. To ya tsaya ya sanar da shi so uku, a na hudun ya sake ganin shi to sai ambaci sunan Allah ya kashe shi. Yace wannan aljani ne, wannan yarki da ya zama miciji, shi kuma saurayin nan ya kashe shi, shine ɗan uwan wannan aljanin da basu rikida ba suka make shi ya mutu, shi yasa sai aka ga sun fadi tare. Suna tafiya misali su hudu, misali nake yi, sai ɗaya rikida sai ya zama kaza, kai kuma da tsogala sai ka ce la ga miciji, ga miciji, ina ruwanka, za ka tafi ofis ka ga miciji, sai ka rafi gaba shi wuri kai tafiyarka akan hanya. Amma sai ka ce sai ka tsaya ka kashe shi, kana zuwa kai kwana da mota kana taka shi, sai kai kuma ka ji dak an sadu tsakiyar hancinka, kilashin motar ka ya fashe, kai ma ka tafi lahira. Yan uwan shi ne da basu sai da basu rikida ba sai su hallaka ka. Wa karanta Fathul Bari sharhin sahihul Bukhari. To yanzu ina mafita kenan, in ka ga miciji a gidanka sai ka rabu da shi. A wancan hadisi yana daukar hukunci ne na umumi, ba Madina kadai ba. Duk inda ka ga miciji sai ka tsaya kai ta maza, ba wai da ka ga miciji za ka yi kururuwa ka ce miciji a zo a kashe, a'a, ko kuma ka gudu ka canza gidan, a'a, sai ka tsaya da Hausa ne, da Inyamuranci ne, Yarabanci ne, Nufanci ne, Fillanci ne, da yaranka. Kai bawan Allah kana cutar da mu domin aljanin da ke wuraren ku yaran ku suke. Aljanin da ke ƙasa Hausa Hausa suke, na ƙasar Fillani Fillanci suke, na ƙasar Yaraba Yarabanci suke. Kai bawan Allah kana firgita mu don haka kar mu sake ganin ka a gidan nan. Shikenan ka ci gaba da harkarka, in ka sake ganin shi a wannan rana ko wata rana ka sake mishi, in ka sake ganin shi haka to na hudu in ka sake ganin shi sai ka ambaci sunan Allah sai ka kashe shi, ba abin da zai maka insha Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma kuskure ne da kaga miki ji kace zaka kashe shi. Abubuwan da ake kashewa waɗanda shari'ar musulunci ta bayar da dama a kashe su kai tsaye, su kuma in zaka kashe sai ka ambaci sunan Allah. Kamar tsaka, hadisi ya zo cikin Bukhari, manzo Allah ya ce wanda ya doke tsaka dukan farko zai samu lada kaza da kaza, lada 100. Gwargwadon dukan da kai mata kana rage ladanka ne, don haka samu madoki mai kyau. Muciya ce, tsintsiya ce, takalminka ne zaka sa, a'a dira zaka yi akanta ka kashe ta, ka kashe ta dai, annabi ya ce zaka samu lada. Me yasa? Tsaka munafuka ce. Sanda aka jefa annabi Ibrahim a wuta, bakinta is poisonous, tana da guba a cikin bakinta kamar gubar wutar walda, da ta zo tana hura wannan wutar sai wutar ta annabi Ibrahim tana kara kamawa. Haka tsaka take ko a yanzu, muguwar dabba ce, idan ta zo ta samu gari sai ta birgima a kai, idan ka ci sai cuta albaras sai ta kama ka, jikinka duk ya lalace. In ka kwanta kana bacci ta zo ta same ka, ta fesa maka yawunta a ido, ka tashi idonka ya makanci. Saboda haka in ka ga tsaka ka kashe ta, ta lalata gari, ta lalata gishiri, ta kashe wa mutane ido. Sannan ga hadisi ya ce a kashe ta. Sahihin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, karanta Riyadhus Salihin. A taƙaice, ya jama'ar musulmi, duk abin da ka gani zaka kashe ka ambaci sunan Allah. Duk abin da zaka yi ka ambaci sunan Allah. Zuwa kai zaka kwanta? Ba zuwa zaka yi zaka kwanta jama'a. Ko ka zo zaka shiga ban ɗaki, ko zaka ci tufafinka, ko zaka sare wata bishiya, ka zo kana waka. Galibin abin da mutane suke kenan. Ka zo kana sare bishiya, kana kantire, 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 to zaka haɗu da kantire ku a wurin nan. Ba dai shedani bane kai ma, to akwai wani shedanin a wurin, tunda ya lura ba Allah ka ambata ba ko? Da kantire kake tawassuli, to zaku haɗu da kantire a wurin. Shi ne matsalar da ke damun mutane. Mutane sun manta da Allah, sun rabu da Allah. Kuma jama'a, faɗin bismillah yana buƙatar sai kayo bakinka service ko kayi juye da bakin mai? Balle ka ce bismillah. Allah ya kiyaye. To da haka a kiyaye wannan ka'ida da kyau jama'a. Wani abun mamaki jama'a, ko kun san aljanu? Akwai agogo wanka? Ko kun san aljanu suna tsoron mutane ne? Aljanu suke tsoron mutane, ba mutane ya kamata su ji tsoron aljanu ba, haka al'amarin yake. Aljani shi ke tsoron mutum. Amma da mutum ya lalace, sai kuma ya dawo yana tsoron aljani. Amma da idan aljanu suka zo za su tsaya a wuri, in saka akwai mutane sai su wuce, sai su gaba. Ana nan sai ɗan adam ya lalace saboda jahiliya, saboda rashin sanin Allah. Sai ya zan idan ɗan adam ya zo zai sauka, musamman Larabawa da manzo Allah ya ba da labarinsu a cikin hadisi, in suka zo za su sauka sai mutum ya ce muna neman shugaban aljanun wannan kwari ya tsare mu daga wautar wawayen shi. To wannan sai ya sa ma aljanu jin kai da isa cewa yo ashe ma su suna tsoron mutum, ashe ma mutum tsoron su yake. To duk wanda ya sake ya sauka wuri da yi wannan isti'aza ya nemi tsare a wurin shugabannin su ba, sai su make shi, sai a ga mutum ya faɗi yana abin nan, sai a ce to kun ga mun manta ba mu nemi tsare daga shugaban wurin ba. Wannan sai ya ƙara musu girman kai. To ashe jama'a, lalacewa ce ɗan adam ya zo yana tsoron aljani. Ashe in ka ga ɗan adam yana tsoron aljani, ya lalace ne, bai da gaskiya. Duk direban da aka ce akwai 'yan sanda sun kafa roadblock a wurin nan, ka ji ya koma, bai da gaskiya. In yana da gaskiya zai ce hanya ta yi kyau kenan ma, tunda akwai 'yan sanda a wurin. Ba haka ba ne? Ɗan sanda gadi yake, yana ainihin fallasar marasa gaskiya ne. To har ya zan katin karo aka ce akwai 'yan sanda a wurin, sai ka ce kai fasinja za mu bi doguwar hanya, ba za mu canza. Ha, ka bi mana? A ina, ba za ta biyu ba. Baka da gaskiya. Ashe duk mutumin da ko ga yana tsoron aljani ba ya da gaskiya ne jama'a. Amma in kana da gaskiya, Allah kaɗai kake tsoro. Yanzu mutane da ke tsoron cutar kanjamau jama'a, me yasa za a ji tsoron cutar kanjamau ne jama'a? Ni na mamakin ana jin tsoron cutar, kowa ya gigice yana jin tsoron cutar kanjamau, kowa kawo sika ya manna a jikin motar shi ka ji tsoron kanjamau. Ba a jin tsoron kanjamau jama'a, sai mara gaskiya. Mumini Allah yake tsoro, so da hakan kana tsoron Allah ba za ka yi zina ba. Idan yadda suke faɗin gaskiya ne, kanjamau ta kama ka saboda yankan farce ko allura ko makamantan haka, Allah zai tuhumce ka? Allah ba zai tuhumce ka ba. Ka mutu a cikin azababbiyar rashin lafiya kafin ranar ajalin ka, zunubin ka ya kankare ya kare, to wace asara kai? Da wani dalili ne musulmi zai ji tsoron kanjamau? Ya ce waya tara manyan malamai, waya na son a wayar da kan mutane akan kanjamau. Kanjaman? Akan kanjamau ba ku yi taro? Tara manyan malamai, ana son wai wani kare, wani kare wanda bai san Qur'ani da hadisi ba, wai likita, wai shi wai zai tara manyan malamai, wai na wayar da su game da me? Game da wai kanjamau. Su kuma su yi dagale, wai suna jiran wai ana wayar musu da kai akan kanjamau. Wanda ƙarshen ta shi da yake maganar mazinaci ne. Dan me za a ji tsoron kanjamau jama'a? Ku daina jin tsoron kanjamau in dai kuna da gaskiya. Ku ji tsoron Allah. Kamar masu tsoron Bush ne ko masu tsoron America? Bush ne abin tsoro ko America ne abin tsoro? Mutanen da kuka ce an haife su a bukka, an haife su a cikin duwatsu, ba su isa su kabo muku jirgin sama guda ɗaya ba a Afghanistan, kuma sai kuka dawo kuka ce wai su ne suka zo suka yi muku September 11, baya nuna akwai tufka da warwara a cikin maganar ku? Bush ya faɗa sanda aka kabo musu jirgin sama a ƙasar Afghanistan tun kafin a yi September 11, suka ce su Usama ne, yan Al-Qaida ne, yan Taliban ne suka kabo musu. Me yasa? Saboda suna kin su, saboda suna kaza, saboda sai kuma suka zo suka ce ai kuma ƴaƴan da aka haifa a bukka da duwatsu ba su da makamin da za su kabo mana jirgin sama. Sai kuma suka zo suka ce waɗannan ƴaƴan ne suka hau jirgin sama, suka zo suka rusa musu manya-manyan benaye. To in ya tabbata waɗannan ƴaƴan ne suka yi haka, ashe suna tsoron waɗannan ƴaƴan kenan. Kuma duk inda ba America yake a duniya, ko a ɗaki yake, ko a White House yake, yanzu a tsorace yake. Ɗera in yi motsi yanzu a cikin White House gaba ɗaya za ta rikice, kaga ana gudu. To waɗannan mutanen da ke tsoron ku, su za ku ji tsoro in ya zan kuna jin tsoron America ko kuna jin tsoron kafirai, to fa ku da gaskiya ne. Allah cewa yayi fala takhshawhum wakhshawni wala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. In dai imanin da gaskiya ne, Allah za ku ji tsoro. Ku daina jin tsoron kowa jama'a. Wallahi Allah ne kawai abin tsoro. Aljani ba abin tsoro bane. Dan kaga aljani ya zo a bakin wata yarinya ko wata mata ko wani saurayi, yana ta cika baki, kai za ka ba mu wuri fita jairi, mu Allah muke jin tsoro, muna jin tsoron ka ne. Yace za mu hadu, za mu hadu. Yana kuri ne, yana cika baki, kace gafara, ni da nake tare da Allah koyaushe, kai din ne. Ka faɗa mishi haka ka gari. Amma da kaji ya fara za mu hadu, sai ka ce Allah gafarta mallam, zan zo a shirya ne. A shirya kai? Da can kai baka shirya ba? Da can baka shirya ba? Wani mutum zai zo a shirya shi? To Allah ya kiyaye. Jama'a, aljanu suna hasada kamar yadda mutane suke hasada. Aljanu suna hasada kamar yadda mutane ke hasada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidanshi, sai ya ga wata baiwa ta Ummu Salama sahabiyar shi da tusar jaki. Allah ya sa kun fahimci wannan Hausa. Sai ga wani dan bakin kurji ya fito maka haka, yana malolo malolo. Shi Bahaushe yake cewa tusar jaki ko tawadar Allah. Akwai abin da Bahaushe yake cewa tawadar Allah, yara ne ke faɗin wannan. Sai ga wani dugo ya fito maka, sai ya ce la tawadar Allah ta fito min, na more. Ko shi ma ya zama wali cikin yara. Wannan hasada ce ta aljani, in ya harare ka ya rasa yadda zai da kai, shine sai wannan tawada, wannan dugo ya fito maka, ko tusar jaki ta fito maka. Da Annabi ya shigo gidan Ummu Salama, ya ga wata baiwa da irin wannan tusar jaki ko tawadar Allah da suke cewa, sai ce istarqula haku, nemo mata wanda zai ruƙuya. Fa inna biha an-nazara min ash-shaytan, wani aljani ya harare ta. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan ainihin hadisi. Saboda haka ku fahimci wannan jama'a, Bukhari da Muslim ma sun ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa idan shaidanu suka harari mutum, wannan irin ainihin tusar jaki ta kan fito mishi, ko kuma tawadar Allah da ake faɗi. Jama'a, ku yi haƙuri, na faɗi da Hausa ne, iya abin da na san sunan da ake kiransu da shi kenan, ko a ce tawadar Allah ko tusar jaki, wannan shine sunan da na san Bahaushe yana faɗi. aljanu suna aure kamar yadda muke aure, aljanu suna haihuwa kamar yadda muke haihuwa. A takaice, aljanu maza da mata ne ko ba maza da mata ba ne? Idan aljanu maza da mata ne suna aure, idan suna aure ko suna haihuwa, tambaya kenan uku a cikin daya ta Kiristoci, Trinity kenan. Shin aljanu maza da mata ne ko ba maza da mata ba ne? Aljanu maza da mata ne. Shin aljanu suna aure? Eh, aljanu suna aure. Shin aljanu suna haihuwa? Eh, aljanu suna haihuwa. Nassin Al-Qur'ani ji abin da yake cewa, "Idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi." Allah yake cewa, "Sa'ad da muka ce wa mala'iku ku yi wa Adamu sujuda, sai suka yi sujuda, sai Iblis shi kadai yake yin sujuda. Me yasa? Saboda shi ya kasance cikin aljanu ne. Aljani ne shi, ba mala'ika ba, sai dai an saka shi cikin su ne. Sai ya ki al'amarin Ubangijin shi. Sai Allah yake, "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni?" Ya ku ƴaƴan Adamu, yanzu nan sai ku dauki shi ainihin wato Iblis da zuriyar shi su ne masoyan ku, ku rabu da ni? A halin wahum lakum aduwwun, su makiya ne gare ku? Wannan aya tana tabbatar mana da cewa shedan ko Iblis yana da zuriya. To zuriya abin da ake nufi da ita a harshen Larabci, samanka tana zama zuriyar ka, kasanka ma tana zama zuriyar ka. Iyayenka da kakanninka zuriyar ka ne, ƴaƴanka da jikokinka har zuwa kasa zuriyar ka ne. To ta wace hanya ake samun zuriya? Ta hanyar mace da namiji. Hadisi ya tabbatar da cewa, in zaka shiga ban daki kace, "Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith," Allah ka tsare ni daga shedanu maza da shedanu mata. Ashe wannan ya nuna aljanu halittarsu su ma suna kan jinsi ne, akwai maza akwai mata daga cikin su. To sakamakon wannan akan samu haihuwa da auratayya kamar yadda ainihin ake samu a cikin mu. Sai dai wallahu a'lam, yaya aljanu suke aure, yaya suke haihuwa, Allah shi ya san wannan, ni ban sani ba. Amma dai aljanu suna haihuwa, kuma aure na gudana a tsakanin su, kuma aljani har yakan aure jinsi na mutum. Amma wannan auren yakan faru ne mafi yawancin shi ta hanyar kiyayya, kadan ne yake faruwa ta hanyar soyayya. Aljani sai ga sambaleliyar budurwa, sai rinka zuwar mata a mafarki yana saduwa da ita. Idan an taba shi, sai ya ce ai matar shi ce ya aure ta. Shine Bahaushe yake cewa namijin dare, namijin dare. Wannan aljani ne yake da awai ya aure ta. Idan tana yarda da shi, ya rinka zuwa yana saduwa da ita. Har wata ma in ta tashi ta ga jikinta ya baci da maniyyi, wata hattarin ka ganin tana baiwa ƴaƴa nono, wata hattarin ka ganin ta gata nan yana ɗaukanta yana yawo da ita, wata ya zo mata a siffar kyakkyawan Bature ko Balarabe, idan kuma tana ƙin shi sai ya rinka zuwan mata a mummunan siffa, ya rinka danne ta, shi ne abinda ake cewa dannau, ya danne ta, ya shaƙe ta, ya bata wahala, azabtar da ita, ya hana ta aure da sauran cututtuka waɗanda yake mata. Amma ɗan uwana musulmi, mai wa lokaci ba zai bayu in kai zuwa ga wata gaba ba. Ina mai saurin bayyana cewa duk abin da muke cewa aljani ko wani zai maka, sani da cewa da izinin Allah ne. Dan Allah ya tattara matsalar, ya ce, "Wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idhnillahi." Bokaye, aljanu, matsafa, ƴan cult, ƴan secret society ba za su iya cutar da kowa da wannan harkar tasu ba, sai da ainihin wato izinin Allah. Jama'ar musulmi, duk abin da ya same ka, ka ɗauka cewa haka Allah ya nufa. In ka yadda haka Allah ya nufa, sai ka nemi magani wurin Allah, ba za ka je wurin boka ba kenan. Jama'a, mun gane wannan da kyau. Amma in ka ce wane ne ya maka, to ka kuma za ka fara neman wane da ainihin cire maka kenan. To daga nan sai Allah ya fushi da kai. Allah ya kiyaye. Dan haka aljanu suna haihuwa, jama'a, suna kuma auratayya tsakaninsu. An tambaye Imam Malik, ko ya halatta mace zan tana da miji aljani, ko namiji ya zan yana da mata aljana? Imam Malik ya ce bai halatta ba, makaruhi ne. Me yasa? Saboda kar wata mace ta zauna ba ta da miji, ke ta yawon zinace-zinace da ta haihu, sai ta ce ai aljani ne mijinta, ai ba kwa ganin miji. Kaga ta samu wata hanya ta kare wa kanta wata barna, ko kuma saurayi ta zinace-zinace da an taɓa shi, ya ce ai yana da mata aljana. Saboda haka aljani yakan shiga jikin budurwa in an nemi ya fita yace ai yana son ta ne zai aure ta ko kuma matar shi wani ma yace ai an bashi ita ne ko kuma aljana ta shiga jikin wani saurayi ta hana shi aure to duk waɗannan abubuwan ba daidai bane ka bada dama su same ka Allah ya kiyaye lokacin da aljanu suke kalankuwar Allah ya sa kuna jin wannan Hausar kalankuwa ba zai zaki ne ni amma iyaye na kanawa don haka take da fadi a baki na kalankuwa shine wasanni ne wanda ƴan daba da ƴan farauta suke zuwa suke yi yaushe ne lokacin da aljanu suke baza kolin su na wasannin su shine da magariba dan haka Bukhari ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in alburu tai kuringa kama yara kanana kuna riki saboda lokacin ne aljanu suke kalankuwa suke yawo suke buge yara suke batar da su suke saka musu abubuwan da za su saka musu mata ku ji tsoron Allah idan almuru tai karamin yaro a dauke shi a goya shi wanda ya iya wace ya wace a zaunar da shi wuri guda amma zaka ga wani abun mamaki in magariba tai sai kaga kananan yara lokacin suke son su hajijiya su kuma daga nan zai dauko cuta ya dauko kaza ya dauko kaza da daddare ya tafirkita yana cewa yana kallon wuri kaza yana cewa ga wani nan yana cewa zai yanka shi da magariba ya je kwaso wannan yayi mai amma in aka ta faru ba zuwa za a yi wurin boka ya bada laya ba in aka bada laya to bala'in da aka shiga yafi wanda aka fito kuma gwamma aljanin ya kashe shi da a sa mai laya kusan wannan idan aljani ya kama dan ko ya kama danka da a baka laya ka sa mishi gwamma aljanin ya kashe shi in baka samu magani zai yafi sauki domin saka layar kafirci saboda haka bai halatta ba aje a samu wata kwankwame miyan laya a sawa yaro a wuya yaran kuma da yake an haife su lokacin revolution ma na sunna an sa musu laya da guru yanzu sai ga suna ta ja baya so kuka ga yaro an kai shi za a yaye shi sai aje wai a samu wasu zarurruka a daura mishi ke da zaki je da soyayya kaza da fanke da cincin an yi tsaya yana fama da yunwa da marecin nono sai a ce wai a bashi rubutu ya sha a bashi a daura mai zare aje a daura mishi laya sarkafa abubuwa na kafirci na lokacin maguzanci bayan ana musulunci jama'a a firgita yake yi karanta ayatul kursi ki tofa mishi ma karanta kul huwallahu da falaki da nasi ki tofa mishi kuma yanzu ma ke ashe baka karantawa dan cincin kina tofa mai sai da larura ta same shi ai yazo cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta qur'ani a kowane dare idan bai samu dama karanta ba sai karanta suratul isra'i da suratul zumar annabi yace wanda bai samu damar karanta komai na qur'ani ba kowane dare in ya karanta amanar rasulu ta isar mishi neman tsari karanta kul huwallahu falaki da nasu